لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بقي أما في كيكاوان كوكما في رجاين زتونا bakwai ga watan Rajab shekara ta 1440 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina kuma shine daidai da 14 ga watan 3 shekara ta 2019 shekara miladiya zamu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin wannan littafi namu mai albarka littafin Riyadus Salihin wallafar babban malami Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi Allah madaukakin sarki ya ji kansa da rama muna cikin kitabu Iyadatul Marib zamu tashi babul Isra'i bil Janaza babin da zai bayani game da yin gaggawa ko yin sauri da gawa wannan shine babin da zamu tashi insha Allah ta'ala hadisi na farko a cikin babin an abi hurairata radiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala asri'u bil janazati fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilayhi wa in taku siwa dhalika فَشَرٌ تَضَعُونَهُ أَرِّقَابِكُمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رُوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا عَلَيْهِ إن هو وانا ديسي كما يدام كجيشي أنكر بوشي داك ببان صحابي أبو هريرة يرجع الله تكار تبتا أغريش يتي عن النبي صلى الله عليه وسلم daga annabi tsira da abinci tsara tabbata a gare shi kala yace asri'u bil janazati ku yi gaggawa ku yi sauri da janaza ku yi gaggawa da gawa ko da janaza to wajen asri'u bil janaza malamai suka ce me ake nufi da asri'u bil janaza ku yi gaggawa da gawa shin gaggawa wajen kimtsata yi mata sallah yi mata wanka kai ta abin ne ta dauri ko kuma ana nufi gaggawa ko sauri idan an dauke ta akan hanya daga gida zuwa makabarta wanne ake nufi to dawa daga cikin malamai suna gani cewa dukkanin fassarorin guda biyu lafazin zai iya dauka sai dai lafazin da zai fi gasgata akan nassin shine idan aka dauki gawa daga gida za a kaita to ana so ayi gaggawa ayi sauri da ita kamar yadda bayani zai zo a gaba insha Allah ta'ala nan gaba kadan to amma kowanne ɗaya daga ciki aka fassara insha Allah ta'ala zai shiga ciki abu na farko abinda ake nufi shine ayi gaggawa wajen hada gawa da zarar mutun ya mutu to ba a so a bata lokaci ayi jinkiri wajen yi masa sallah hada shi da sauran abubuwan da suke kama da haka duk abin da ya kamata ai masa ana so ne ayi shi cikin gaggawa sai dai idan akwai wata maslaha da shari'a za ta karba da za ta sa a jinkirta kai gawa ko kuma shari'a ta dauri to wannan malamai suka ce babu laifi daga cikin abubuwan da za su iya sawa ayi jinkirin kai gawa makabarta abu na farko misali mutun ya mutu lokacin da ba a tsammanin taruwar jama'a to babu laifi a dan jinkirta yan wasu awowi daya biyu wanda ba masu yawa ba don mutane su taru domin taruwar mutane a kansa dai masa addu'a shine babban abin da ake fata Allah madaukakin sarki karbace tansa a hannunsu to wannan malamai suka ce babu laifi mutun ya mutu lokacin da aka san ba mutane da yawa to babu laifi a jinkirta a bari mutane su dan tare haka sai a zo a yi masa sallah a je kuma a kai shi in aka samu jinkiri saboda wannan babu laifi abu na biyu shine idan mutun ya kasance ya mutu ne a lokacin da aka hana binne gawa to shi ma babu laifi a jinkirta har zuwa lokacin ya fita ya kauce sannan sai a dauke shi a je a binne shi dan kamar yadda hadisi ya tabbata daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda Uqba ibn Amir ya rawaito cewa salasu awqatin kana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam yanhana an nusalli fihinna wa an naqbura fihinna mautana lokuta guda uku annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yana hana mu mu yi sallah a cikin su wace irin sallah ita ce sallar nafila akwai lokuta guda uku wanda baya halatta kowanne masallaci ya sallaci sallar nafila a cikin su sannan abu na biyu ya kuma hana mu da mu binne mamatan mu a waɗannan lokuta guda uku waɗannan lokuta ne lokaci na farko shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace lokacin da rana ta zo dagowa da safe bayan alfajir yake to to dab da rana za ta dago kafin ta fito gaba daya ba a yi sallar nafila idan aka yi sallar asubahi kun san ba a yi sallar nafila ko har rana ta yi ne ta dago to a lokacin ba a yi sallar nafila sannan kuma ba a zo abin da mamaci idan mutun ya mutu irin wannan lokaci babu laifi a dan jinkirta karfe 7:30 da rabi zuwa 8 haka dai lokacin ya fita sannan sai a je abin da shi amma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a zahiri yayi hani a dauki gawa a wannan lokaci a je abin da ita lokaci na biyu shine lokacin da rana ta zo tsakiyar sama lokacin da rana ta zo tsakiyar sama dab da za ta yi zawali to a lokacin shi ma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi hani a yi sallar nafila a wannan lokaci haka nan kuma yayi hani a dauki gawa a wannan lokaci a je abin da ita to babu laifi idan dan adam ya rasu a wannan lokaci a jinkirta har sai wannan lokacin ya kauce sannan sai a je a binne shi lokaci na uku shine lokacin da rana ta tafi ta karkata za ta fadi dab da sallar magriba kenan bayan sallar asar lokacin da rana ta tafi faduwa shi ma lokacin ba a yi sallar nafila ba a zo a binne mamaci a lokacin yan uwa ina fata an fahimta saboda haka idan aka yi rashin sa'a mutum ya rasu a wannan lokaci to babu laifi dan an samu jinkiri wannan lokaci da shari'a ta hana aje abin ne shi a ciki ya fita lokacin da ba a hana ba ya shiga a dauke shi aje abin ne shi wannan babu laifi insha Allah ta'ala so laka abubuwa guda biyu kenan abu na farko a samu jama'a da yawa abu na biyu ya kasance bai shiga lokacin hani ba abu na uku wasu daga cikin malamai suka ce akwai abin da ake cewa at-tathabbut kokarin tabbatar da mutuwar mutum mutum ya rasu ko bai mutu ba to ya kamata ba da zaran mutum an ce ya mutu kawai sai a zo a dauki gawa a zo a fara mata wanka galibi wasu mutanen za ku ga idan baka taba gani ba ka ji labari wani za ka ga sai an masa wanka an sa shi a linkafani sai ga hannunsa yana motsi ba haka bane haka ne wani sai an masa wanka an sa mai linkafani me ake jira za a dauke shi a je a sa shi a kabari sai a ga hannunsa yana motsi bai mutu ba dogon suma ne kawai wani lokaci kawai akwai yanayin da dukkanin wani sassa na jikin mutum duk wani sense a jikin mutum ya daina aiki gaba daya duk wani sense a jikinsa baya aiki amma kuma da ransa to kaga kai ba likita bane ba kuma baka kuma da na'urar da ta tantance maka mutumin da yana raye ko baya raye to babu laifi a dauke shi a kai shi asibiti domin at-tafabbut a tabbatar da ransa ko ba ransa ya rasu ko bai rasu ba dan galibi irin wannan abin yana jawo a rinka binne mutane da ransu yanzu wani irin wannan gaggawa da ake a dauki mutum aje abin da shi da ransa bai sani ba sai mutum ya farka kuma ya riga ya dawo cikin hayyacinsa kuma sai ya ji shi a cikin kabari a lokacin ainihin mafar babu kawai sai dai ila rabbika wa idinil mustaqar kawai ba haka bane yan uwa shikenan ya tafi to shi sa malamai suka ce babu laifi in irin mutuwa sai irin ta bagatatan haka mutuwa ta fujaa to babu laifi sai a tsaya a tabbatar da wani ya rasu ko bai rasu ba irin wannan shi ma babu laifi a jinkirta amma idan ba haka ba yan uwa shari'a ta hana mutun ya rasu a tsaya ana kumbiya kumbiya duk inda mutun ya rasu ba daidai bane a ce za a yi jinkirin jiran wasu a ce sai yan uwansa naka za su zo yan uwansa na gari kaza sun zo, wani ma dan uwan nasa a wata ƙasa yake a ce ai wani ya ce da Allah a jira shi yanzu hawa jirgi ya tugu, wannan kuskure ne ba daidai bane. Nana Aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta, wani dan uwanta ya rasu a Habasha, sai aka dauke shi aka dawo da shi garin Madina aka binne shi. Take cewa ita babban abin da ya mata takaici ya mata zafi shine dan me ba a binne shi ba a inda ya rasu, wannan shine sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba daidai bane mutun ya rasu a dauko shi daga wani wajen a kawo shi wani wajen a jinkirta, wannan ba daidai bane. A binne shi inda akwai musulmin da ya yi masa sallah a wajen, to daidai sunna shine a binne shi. Lokacin da aka yakin Uhud an kashe sahabbai da yawa wajen mutum 70, Allah ya kara musu yarda. Lokacin da aka gama yakin Qura Talaba, sahabbai sun rinka zuwa suna ibar ƴan uwansu za su tafi da shi, za su tafi da su cikin gari makabartar Baqi'a inda aka saba binne sahabbai su je su binne su. Jabir yake ba mu labari cewa mahaifiyarsa ta zo a kan raƙuminta ta ɗauki babansa, baban Jabir ɗin mijinta kenan a lokacin an kashe shi, sannan ta ɗauki ɗan uwanta ma'ana kawun Jabir kenan shi ma an kashe shi a wannan yaƙin, ta daidaita su a kan raƙumi ta tafi ta je ta binne su. A lokacin sai manzon Allah tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ya sa aka yi shela aka yi kuwa cewa duk wanda ya ɗau mutum sai ya dawo da shi kowa a binne shi a nan inda ya mutu. Saboda haka ƴan uwa sunna ta manzon Allah tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ne duk wanda ya rasu a binne shi a inda ya rasu, ba daidai bane a ce za a ɗauki mutum daga wani waje a kai shi waje, ba daidai bane, za a jira wani, za a jira duk wannan ba daidai bane. Da zarar mutum ya rasu abinda ake bukata ayi sauri a je a kai shi. Za mu ji me yasa ake so ayi saurin, za mu ji insha Allah ta'ala. Sannan abu na biyu, wanda wannan lafazi zai iya ɗauka na asiri ubil janaza, shine lokacin tafiyar. Idan aka ɗauki gawa za a je a kai ta, ba daidai bane a rinka tafiya ƙumbiya ƙumbiya, ana tafiya taku ɗaiɗai, ana tafiya a hankali, a'a sauri ake, amma kada kai sassarfa, sauri bai kai sassarfa ba. Wannan shi ma sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa babban malami Ibn al-Qayyim al-Jawziya a cikin littafinsa Zadul Ma'ad yake cewa irin tafiyar da za ka ga wasu mutane suna yi idan sun ɗauko ba gawa taku ɗaya bayan ɗaya a ɗaga wannan ƙafa a sauke a hankali, ya ce wannan abin da suke bid'a ne kuma koyi ne da Yahudu da Nasara, sai ba daidai ba ne. Shi yasa kamar yadda Abu Dawud ya fitar da hadisi, ɗaya daga cikin sabon manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya rasu, saboda haka ƴan uwansa sun ɗauko shi daga cikin tabi'ai za su je su binne shi. A lokacin waɗanda suke gaba sun ɗauki gawarsa, sai wasu wanda suke baya suke cewa ruwaidan ruwaidan ku ba a hankali ku ba a hankali, da an ɗan shiga rami za a ɗan jijjiga shi kasance ku ba a hankali, ku daina tafiya da su, a daina sauri a tafi a hankali. To akwai wani sahabi na Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mai suna Abu Bakrata, yana hango su akan alfadari, sai ya zaburo alfadarin saran saɓace ya shigo cikin sirbu lala, yana cewa ku yi sauri ku gaggawa, cewa gaya muku haka ake tafiya da gawa. Ya ce wallahi ni ina hango mu lokacin Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mun ɗauko gawa, kai ka ce za mu yi sassarfa saboda yadda muke sauri. Ce sunna ta Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shine dan ɗauko gawa a rinka yin sauri. Saboda haka asri ubil janaza abinda ake nufi shine ayi sauri. Shi yasa Ash-Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani a cikin littafinsa Akamul Janaiz shi yana gani wannan sauran ma wajibi ne. Me yasa? Saboda abinda Annabi ya ce asri bil janazati, ku yi gaggawa da gawa. Sai ya ce kaga lafazin nan na asri fi'ili ne amri, fi'ili ne na umarni, a ka'ida ta shari'a kuma duk inda fi'ili umarni ya zo daga Annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi, wannan abin da aka umarni a kansa ɗin wajibi ne, har sai an samu abin da ya ɗauke shi daga wajabci ya canza masa fuska ya kuma mustahabi ko abin da ya kama da haka. To wannan ba a samu ba, Malam Albani ya ce ba a samu ba. Saboda haka yin gaggawa da gawa idan an ɗauko ta wajibi ne. Allah ya sa muna gane. Akwai abin da na faɗa satin da ya wuce ina kyautar zaton cewa idan aka ɗauko gawa na ce idan mutum a ƙasa yake zai iya tafiya a gabanta a bayanta a gefenta na dama da gefenta na hagu, na ce duk ba matsala ko? Na ce amma idan mutum abin hawa yake ina zai tafi? Za ku iya tunawa? Na ce idan mutum abin hawa yake ina zai tafi? A gaba ko? Gaba na ce ko? To kuskure ne, baya ne. Baya nake so na ce gaba. Idan mutum akan abin hawa yake baya shine inda yafi dacewa da shi kamar da sunna ta tabbata. Yawwa. Allah madaukakin sarki ya sa mu dace. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace fa in taku salihatan. Idan wannan gawar da bayin Allah suka ɗauko ta dan kaita makabarta khairun salihatan nagartacciya ce bawon Allah ne nagari fa khairun tuqaddimunaha ilayhi sai annabi tsira da aminci sai tabbata a gare shi yace to wani alkhairi ne za ku gabatar da shi zuwa gare shi me yake nufi da wannan idan gawar da kuka dauko mutumin kirki ne ya gabatar da ayyukan alkhairi a rayuwarsa to insha Allah ta'ala ana mai kikkiawar zatan kabarin da za ku je ku sashi a ciki alkhairi ne yafi duniyar da abin da yake cikinta ba haka bane rayuwar kabari kadai da mutumin kirki zai shiga ciki tafi dukkan duniya da abin da yake cikinta shi a wajensa ballantana kuma a ce an kai ga tashin kiyama an yi hisabi an sa dan aljanna a cikin aljanna wannan rayuwar kabari kawai yadda Allah madaukakin sarki zai sa a bude masa kofin aljanna ya rinka jin kanshin aljanna yana zuwon masa yana dukansa to kaga shi anan wani alkhairi ne za ku kai shi rayuwar duniya da yake duk yadda kake bin Allah zaka ga akwai abubuwa na wahala da yawa a cikinta bacin rai cin mutunci muzantawa abubuwa kala kala na bacin rai musamman kai idan mutumin kirki ne kace zaka rike Allah to zaka sha wahala a rayuwar nan zaka sha wahala a rayuwar nan kware da gaske mai maka sharri yanayi mai maka kazafi yanayi mai ci maka mutunci yanayi kowa galibi zaka ga mutane ba sa maka abin da ya dace to a lokacin shigarka cikin kabari shi yafi maka alkhairi sama da me da rayuwar da kake ciki ta duniya to shine sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace idan mutumin kirki ne yayi alkhairi a duniya to daukarsa da kuka yi wani alkhairi za ku kai shi gare shi shine cikin kabarinsa saboda haka mai amfani ku kuna laƙe-laƙe da shi ku yi sauri ku je ku kai shi wajen alkhairin nan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wa in takusiwa zalika idan kuma gawan nan da kuka dauko siwa zalika wancanan haka ne ma'ana ba alkhairi bane ba mutumin kirki bane kun ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai sarraha kalmar ba saboda ladabin magana da yake mutumin kirki ne kai tsaye sai aka ce mai fa in taku salihatan ai fa in takul janazatu salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilayhi amma anan sai ya ce wa in taku siwa zalika idan gawan nan da kuka dauko ya kasance ba mutumin kirki bane maimakon ya ce wa in taku fasidatu wa in taku fasidatan bai fada ba saboda ladabin magana ina fata an fahimta sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace fa sharrun to wani sharri ne taba'unahu arriqabikum ku yi gaggawa ku je ku aje shi daga kan kafadun ku kuma ku huta idan mutumin kirki ne kuka dauke shi to alkhairi ne za ku gabatar da shi zuwa gare shi idan kuma da kuka dauko ba mutumin kirki bane mutumin banza ne abin da ya gabata a duniya ba na daidai bane to daman ku kanku wannan daukarsa da kuka yi kuka rike shi akan kafadun ku to wannan sharri ne gwanda ku yi sauri ku je ku aje ku huta kuma ina fata an fahimta wa fi riwayatin wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka rawaito wa fi riwayatin li muslimin malam yace ya zo a cikin wata riwaya ta muslim fa khairun tuqaddimunaha alaihi maimakon ilaihi sai aka kawo wannan riwaya da mai alaihi alkhairi ne za ku gabatar da shi a kansa za ku gabatar da shi wannan gawa da kuka dauka a kansa idan kun dauke shi to wannan hadisi yan uwa babban abin da yake karantar da mu shine gaggawa ana buƙatar ta matukar mutun ya rasu wajen hada shi yi masa wanka yi masa sallah daukar sa wajen tafiyar ana buƙatar ayi tafiya da sauri ba a hankali ba wajen binne shi ne duk abin da yake da alaka da hada shi ana buƙatar ayi sauri wannan shine abin da wannan hadisi yake karantar da mu Allah subhanahu wataala ya sa mu dace حديثنا جبا وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال انكربو daga sahabi abu sa'id al-khudri yadda Allah ta kara tabbata a gare shi yace kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yaqulu yana cewa idha wubi'atil janazatu idan aka ajiye idha wubi'atil jinazatu idan aka ajiye jinaza dan uwa idan aka ce aljanaza wasu daga cikin malamai suka ce suna ne da yake nuni zuwa ga mamaci jikin mamacin gawa sai a ce mata me aljanazat bil fathi amma aka ce aljinazat suka ce abinda ake nufi shine gadan da ake daukar gawa a cikin ta ina fata an fahimta yawa wasu suka bambance annabi tsira da amince tsara tabbata a garin shi ce idza wubi'atil jinazatu idan aka ajiye makara dauke da gawa fahtamala harrijalu ala anaqihim mazaje suka dauki wannan makarar akan kafadin su dan kai ta ina dan kai ta gidanta na karshe anan sai malami suka ce ashe kaga wannan ma dalili ne da yake nuna cewa idan an yi rasuwa waɗanda suke ɗaukar mutum su kai shi kabari su ne maza ba mata ba ba daidai ba ne mata su raka gawa ba a samu a lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba bal bar ma abu ne da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya nasu mata su ɗauki gawa su raka ta wannan ba daidai ba ne saboda abin da annabi ya ce shi ne idan aka ajiye gawa fahtamala harrijalu ala anaqihim mazaje suka ɗauke ta akan me akan kafaɗinsu bai ce mata yi ba sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce fa in kanat salihatan idan wannan gawar ta kasance nagartacciya ce ta yi aikin kirki a rayuwarta qalat ita gawar za ta ce da kanta ina fata an fahimta magana ce da gawar duk mutumin da ya rasu aka dauke shi zai yi sai ta ce mai qaddimuni ku yi sauri ku gabatar da ni zuwa ga kabari na wa in taku wa in kanat ghayra salihatin idan kuma gawar nan ta kasance ba nagartacciya bace ba mutumin kirki bane qalat li ahliha shi wannan gawar da take dauke a kafadar mazaje za ta fada ga iyalanta suwa iyalanta sune yan uwansa musulmi da suka dauko shi za su kai shi gidan karshe za ta ga musu da ce ya wailaha ya kai canta kun ga sai annabi kautar da magana gare shi ko bai ce ya wailata ba sai ce ya wailaha ya kai canta ina fata an fahimta aina tazabuna biha ina za ku tafi da ita ita gawar da aka dauka ita ce ta rika tambayar masu daukar ta cewa wayyo Allah na shiga uku ina za ku kai ni me yasa ya san inda za a kai shi ya san kuma irin bala'i da masifar da zai shiga ciki saboda ka zai rika gaya waɗanda suka dauke shi yan uwa da abokan arziki wani abokinsa ne wani tare suke zama wani tare suke hira wani tare suke kaza ga sanan su dauko shi ya kai shi ina cikin kabari zai rinka kururuwa yana cewa ya waila ya kai tona ya wailata ya kai tona aina tazabuna bi ina za ku tafi da ni zai rinka gaya musu haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace yasma'u sautaha kullu shay'in komai da ka gani zai ji sautin wannan gawar lokacin da take ihu tana kira ga ƴan uwanta kada su kai ta wannan waje da za a je a kai ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace illal insana sai dan adam kawai shine baya ji shi yasa na san ka taba dauka gawa amma baka taba jin wannan labari baka taba jin wannan magana ba ko yawwa amma rashin jinka sai yake nuna ba ta yi kenan a'a tana yi tunda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace gawa tana magana idan a dauke ta tana yi kai Allah madaukakin sarki ya boye maka jin ne baka ji me yasa sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace walau sami'al insan da a ce mutun zai ji abinda wannan gawar take faɗa ka dau gawa a wuyan ka ji tana ihu tana cewa dawo da ni wani wani haka za ka yi min kada ka kai ni annabi ya ce la sa'iqa da mutun ya faɗa nan take ya suma saboda tsoro da firgici da razani yayin tsakani da Allah kawai ka dau gawa ka ji tana magana me zai faru ka dauki gawa a wuyan ka mutum hudu yadda ake daukar ta wancan anan wannan anan ko sai ku ji tana magana tana cewa wani da wani yanzu haka za ku yi min can za ku kai ni Allah da kalla dai mafi karfin zuciya a cikin sine wanda zai za a yadda ga wannan abu da abata amana an yi karfin zuciya kin to sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace da a ce Allah madaukakin sarki zai bari mu ma mu rinka jin abin da gawa take faɗa to da su ma za a rinka yi saboda tsoro da firgici da razani amma sai Allah madaukakin sarki ya boye abin mu ba ma jin abin da gawa take faɗa shi sa zaka ga Allah madaukakin sarki yayi wa dukkanin wata halitta da yayi a doron ƙasa firiti tana iya magana amma ba a jin maganar ne saboda ta hikima ta Allah madaukakin sarki yanzu duk mutanen da aka babbinne su a cikin kabarburan su waɗanda suke shan azaba suna shan azaba kuma ihunsu da kururuwarsu dukkanin halittun Allah Allah madaukakin sarki yana jiyar da su mu ne kadai ba ma ji da mutum da aljan ina fata an fahimta shi sa sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake faɗa cikin wannan hadisi ingantacce laula an tadafanu lada'utu Allah an yusmi'akum min adhab al-qabr. Da ba dan za ku daina binne ƴan uwanku ba, da na roki Allah madaukakin sarki ya jiyar da ku irin azabar da ake wanda yake cikin kabari. Haka manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam. Amma kai idan ka ji sau daya da wasa, ka ji wucewa ta makabarta, ka ji irin kururuwar da suke yi a ciki waɗanda ake wa azaba, to babu yadda za a kai da wani wanda ka sani ma ya mutu ka dauke shi a je a sashi a cikin wannan ramu. Wallahi ba za ka yadda ba, saboda bala'in da yake ciki. Amma sai Allah madaukakin sarki ya boye mana, ba ma iya ji. Amma dabbobi da kake gani idan suka shiga cikin makabarta duk suna jin wannan ihu da kururuwa, suna ji kwarai da gaske, suna ji. Shi sa ya tabbata a lokacin Ibn Taymiyyah, dabbobi idan suka shiga cikin makabarta, idan irin cikin su ya irin kulle wannan suka kasa yin kashi suka samu cuta, sai a ce to a kora su cikin makabartar kafirai, ba makabartar musulmi ba, a kora su makabartar kafirai. Da an kora su minti ɗaya minti biyu, sai ga sun fito da gudu suna ta zawayi suna ta kashi, saboda sun ji abin da suke ji na kururuwa. Wannan abin ko zai rikita su su balle da zawayi. To rahama ce Allah madaukakin sarki ya dauke mana, saboda dukkanin su waɗannan dabbobi da sauransu su ba mukallafai bane, ba a kallafa musu shari'a ba. Amma mu da aka kallafa wa shari'a, inda a ce mutum yana jin irin wannan, to rayuwa ba ka sake kai ba, rayuwa ba ka sake kai ba. Amma duk abin da ka sani, wannan bangon da yake da muke fuskanta, wannan ƙasa, wannan bishiya, wannan duwatsu, dukkanin su suna yin furuci su yi wa Allah madaukakin sarki tasbihi irin nasu. Allah madaukakin sarki ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Babu wani abu, haka Allah ya ce in min shay'in, babu wani abu face yana tasbihi ya gode wa Allah madaukakin sarki, sai dai mu ne ba ma fahimtar abin da suke na tasbihi. Amma suna yi ko ba su yi? Suna yi. Shi yasa da Allah madaukakin sarki so ya nuna wa sahabbai mu'jizar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Wata ana cin abinci, manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya dauko loma, kawai sai Allah ya tana subhanallah subhanallah. An gane kuwa lomar da manzon Allah ya dauko ita ce take tasbihin, ba fa manzon Allah nake tasbihin ba sallallahu alaihi wasallam. Ya yanko loma zai ci, kawai sai lomar ta rinka tasbihi subhanallah subhanallah. Kowa ya ji, duk wanda ke cin abinci a lokacin tare da annabi ya ji wannan tasbihi, ba wai shi kadai ya ji ba, dama shi Allah yana jaddada shi abubuwan da ba ma ji a yi ko sabai duk sun ji. Haka wata rana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya yi tsakon kwani, tsakuwa, wannan tsakuwa dai haka aka ji tana tasbihi, tsakuwa kuma kowa ji tasbihi. Aka sata annabi sayyidina Abubakar nan ma ta ci gaba tasbihi subhanallah subhanallah, kowa yana ji, duk sabai suna ji a lokacin. Aka bai da ita na sayyidina Umar nan ma ta ci gaba tasbihi. Sabin da yake bada labarin ya ce da aka sata annuna sai ta yi shiru, sai ta daina tasbihi. Amma an sa kowa ya ji tasbihinta. Kada ku manta wancan kututturen dabino da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake hawa kansa ya huduba kafin a masa mimbari irin wannan na katako. Lokacin farkon lokacin da aka fara kawo mimbarin masallacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, annabi ya hawa kansa ya huduba. Duk wanda yake cikin masallacin sai da su rinka jin nishin kututturen dabinon, yana nishi kamar kukan jariri, yana kuka, yana alhini, saboda mai mutum mai daraja mai kima mai martaba kamar manzon Allah zai daina hawa kansa sallallahu alaihi wasallam, ya rinka kuka. Sai da annabi ya sauka daga kan mimbarin nan, ya je ya samu kututturen dabinon nan ya rungume shi, ya rarrashe shi, sannan ya daina. Sannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, sai aka sare shi, aka haƙa rami, aka binne shi. Manzo Allah ya ji kalle sabai ya ce wallahi da manzo na taba shi ba, har Allah ta shi kiyamata ba zai daina wannan kukan ba, har Allah ta shi kiyamata yana wannan nishi ba zai daina ba. To shi yasa dukkanin abin da ka sani daga cikin halittun Allah komai yana tasbihi irin nasa, amma mu ba ma ji. Allah madaukakin sarki ya boye mana mu mutun da aljan, saboda mu muka fi kowa ta wurin kai. Duk halittun Allah madaukakin sarki daga sani duka sun miƙa wuya kai tsaye ga Allah madaukakin sarki, sannan sun yadda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi manzon Allah ne, duka kowa ya yadda. Amma banda mutum da aljan, su kadai ne suke shakka suke tawaye. Mala'ika ya yadda, dutse ya yadda, bishiya ta yadda, ruwa ya yadda, sama ta yadda, ƙasa ta yadda, komai da komai ya yadda, amma banda mutum da aljan. shi mutum ma wani lokaci sai ya fito ce shine ma Allah gaba daya. Astaghfirullah. Allah shirye da mu. Annabi tsira da abinci tsara tabbata a gare shi ce wa law sami al insanu la sa'iqa, da a ce mutum zai ji wannan magana da gawa take yi na cewa ku dawo da ita kada ku kaita, to da sai ya suma. Wannan hadisi shi ma abin da yake karantar da mu shine duk lokacin da aka dau gawa za a je a kaita ana bukata ayi gaggawa a je a kaita, ba a bukatan jinkiri. Sannan mun fahimci Allah madaukakin sarki yakan yassarewa mutumin da aka dauka yayi magana a lokacin da aka dauke shi yana kan mutane za a je a kai shi, amma babu wanda yake iya jin maganar a cikin mutum ko aljan. Dabbobi su kadai suke ji da kuma sauran halittun Allah madaukakin sarki. Babu ta'jil qada'i ad-dayn 'an al-mayyit wal mubadarati ila tajhizihi illa an yamuta fujatan fayutraku hatta yutayaqqana mautuhu. Wannan babi zai bayani ne game da ta'jil qada'i ad-dayn, a gaggawar biyan bashi. Menene hukuncin gaggawar biyan bashi a cikin addinin musulunci ga mutumin da ya rasu, anil mayyit ga mutumin da ya rasu, kai da kake dansa ko wanda yake a matsayin wakilin sa bayan sa, to ana bukata kai tashi wajen gaggawar biyan abin da yake kansa na bashi da zarar mutum ya mutu. Daya daga cikin gatan da zaka dan uwanka kenan, wa ya kamata mu fahimci wannan da kyau. Wallahi duk wani abin da zaka yi masa wanda ba waɗannan ba kuskure ne a cikin addini, kuma cutar da shi kake ba san sa kake yi ba. Babban soyayya da aka nuna mutum shine abu na farko idan ya rasu komai kai masa shi tsarin sunna ta Annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi. Ai masa wanka kamar da sunna ta koyar, a sa masa limkafali kamar da sunna ta koyar, a dauke shi ai masa sallah kamar da sunna ta koyar, a tafi da shi kamar da sunna ta koyar, sannan a sa shi a cikin kabari kamar da sunna ta koyar, ai masa addu'a kamar da sunna ta koyar, sannan ka dawo ka kuma zauna kai tunanin cewa da waye da waye da waye suke ban saba shi. Wannan shine babban abin da zaka yi masa nagata. Dan lokacin da ka dauke shi ka je ka sashi, to kai masa turin jiki kan mutuba ƴan uwa, akwai bashi a kansa. Allah madaukakin sarki wallahi ba zai rabu da shi ba, duk aikin kirkin sa sai an biya masa wannan bashin da yake kansa. Za a yi masa maruruwa da sarkoki, ana gasa masa azaba sai an biya masa wannan bashin, kamar yadda hadisai da dama sun tabbata akan haka. Saboda haka babban abin da ya kamata, hanyoyin da duka san zaka bi ka tantance su waye suke bin dan uwanka bashi na gaskiya kai da zarar ya rasu. Idan kai masa haka, to insha Allah ta'ala wannan zai alfahari da kai ko da alahira, kai masa abin da ya dace. Amma ka zo ka zauna kana ta kuka wannan kuka me zai maka? Babu abin da zai maka. Babban abin da ya kamata kenan kai masa. Na'am. 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 Sai an tantance ba? Gaskiya ne wannan bayani yanzu ba gama shi, yanzu a gama shi. Lokacin da ne bayani akan gaggawa sai na ce akwai nau'in mutane guda uku wanda su babu laifi idan aka jinkirta, daga cikin sai na ce akwai wanda ake so a tabbatar da mutuwarsa, shine irin wannan abin da ka kawo, irin mutuwar da mutum ya fuji atan din nan. To bai kamata kawai a dauke shi a je a binne shi ba, ya kamata a tsaya a tantance ya rasu ko bai rasu ba. Na yi wannan bayani insha Allah ta'ala. Allah ya sa mu dace. Yawwa. Wal mubadarati ila tajhizihi, da kuma gaggawa wajen kintsa shi da shirya shi, illa ayya muta fujatan, sai dai idan ya rasu mutuwar gaggawa din nan ba zato ba tsammani mutun ya rasu. Fa yutraku, to a wannan yanayi za a rabu da shi ne, hatta yutayaqqana mautuhu, har sai an sami yaqinin mutuwar tasa, har sai an tabbatar da mutuwar tasa. Kaga shine abin da muka tattauna yanzu. Hadisi na farko, an abi hurayra radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala, wannan hadisi an karbo shi daga sahabi Abu Huraira yadda Allah ta'ala tabbata a gare shi, yace annabi sallallahu alaihi wasallam, daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, yace نفس المؤمن معلقة بدينه رم مؤمني ينا راتين دباشن دأكي بنسا حتى يقضى عنه حسي أنبياء مسا ميون ديكي نيبي رنسا ينا راتين دباشن دأكي بنسا بجي سامو انتي نوال ولا كودا أتكين كبرنسا بكودا يتن تنتي ونوال ولار يا أيكين كيركي متكر أكي باشي أكنسا تو ونرى الناس ينا راتين ونن باشن kamar a ce mutum ne a cikin kurkuku an saka a cikin kurkuku an garkabe kana da yancin fita kai walwala baka da shi to haka ran sai yake a cikin kabari annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace hatta yuqba anhu har sai an biya masa wannan bashi shi isa ai uwa kamar yadda na ga mai bayani yanzu mafi muhimmanci idan mutum ya rasu abinci kasuwa suke biya masa bashi duk abin da ya bari a lokacin abu na farko da ya kamata a fara kallo idan mutum ya rasu abubuwan da ya bari kada a fara rigimar wani zai ci gado wani ba zai ci gado ba a'a asali ita dukiyar ma ana kallon abu uku ne akan ta abu na farko shine bashi za a dauki abin da ya bari daga ciki a biya masa bashi koda dukiyar ta tafi gaba daya an fahimta koda duk abin da ya bari mutum ya bar naira miliyan 100 ko biliyan 100 sai aka ga ana bin sa bashin biliyan 100 haka za a dauki biliyan 100 din nan a biya bashi da ita masu gado fa sai sakura shi masa addu'a Allah ya sa an fahimta shine daidai haka far lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wani mutum dan uwansa ya rasu ya bar dinare kaza ya rinka daukar dinaran yana biyan bashi wannan yazo ana biya kaza da shaida bayar wannan yazo ana biya shaida kowa yazo da shaida da yake nuna cewa yana bin dan uwansa bashi aka dauka aka bashi yace saura dirhami guda ɗaya kawai shi ya rage yace shi ma ya rasulullahi akwai wata mata da tazo ta ce nata ne take claim din cewa nata ne yace amma mata da shaida mai kwari sai annabi ya ce tunda ta ce nata ne a bata haka dauka aka haka dauka aka bata ina magadanta ina magadan shi wanda ya rasu me ya samu babu ina fata an fahimta sannan abu na biyu sai a kalli wasiya yayi wasiya idan yayi wasiya sai a kalla me yayi wasiya daga cikin dukiyarsa idan yayi kasa da 1/3 to ba za a zartar da shi ba yace a raba dukiyarsa kashi biyu a bawa gidan marayu rabi rabi kuma magadansa su ci to ba za a yi ba me za a yi sai aka sa ta kashi uku sai a dauki kashi daya sai a yi wancan abin da ya fada sai a zartar wannan kuma sai magadansa su ci dukkanin wasiyar da ta zartar 1/3 to ba a zartar da ita ina fata an fahimta wannan hadisin mun karanta shi a namazan ko yawwa shi sai ku ga Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani ayar bangado tun daga yusikum Allah fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unthayin idan ya magana sai ya ce min ba'di wasiyatin yusa biha aw dayni ma'ana ku kalli abin da kyau yan uwa Allah madaukakin sarki yace wani za a bashi kaza ke mace za a baki kaza kai da za a baki kaza namiji ke mace za a baki kaza a matsayin ki na ya uba za a bashi kaza duk idan Allah madaukakin sarki ya raba gadan sai yace min ba'di wasiyati za a bada gadan ne bayan an fitar da wasiya daga cikin dukiyar aw daini ko kuma bashin da ake binsa wane ne na farko kenan wasiya da bashi Allah ya sa an fahimta kun ga idan mutum ya rasu sai an fara fitar da abin da yake na bashi a cikin dukiyarsa sannan kai da kake gani yaka ci gado zaka zo kai bayanin gadanka shine abin da ya kamata sai walaka bashi yan uwa wallahi bala'i ne a bar mutum da bashi a kansa ya rasu da bashi a kansa haka ta faru wata rana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda daga cikin mutanen Madina ya rasu yazo tsaya a kansa har ya tsaya zai masa sallah sai ya ziyo tambaya shin akwai bashi akan dan uwanku sai wani ya ce kwarai da gaske akwai dirhami biyu ko abin da ya kama da haka sai manzon Allah ya janye daga kan gawa sai ya ce ku dan uwanku sallah ba zan masa sallah ba dan uwanku Allah abin fa manzon Allah duk da tausayin sa da jin kansa bil mu'minina ra'ufur rahim amma ya janye daga kan gawar dan uwa musulmi wanda yake mutumin kirki ne akan bashi ya ce ba zai masa sallah ba kun san ba karamin abu bane sai da wani daga cikin sahabbai mai suna Abu Qatada sai ya rasulullahi ya masa sallah bashin ya dawo kai manzo Allah ya zo ya ƙara nananta masa cewa bashin ya bar kansa yanzu ya dawo kanka yace na yadda ya manzon Allah manzo Allah ya ce to shikenan sai ya shiga mai sallah aka dauke shi aka je aka binne shi bayan an dawo washe gari Abu Qatada yace muna gamawa da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gari sai yace mun ya kai da wannan bashin ka biya sai ya rasulullahi jiyajiyar nan fa akai abu jiyajiyar nan ne fa ban biya ba sai manzo Allah ya ce to shikenan washe gari suna ƙara haɗuwa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gari shi ƙara tambaye sa ya bashin nan kabiya sai rasulullahi na janabiya su sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gari shi ya ce al'ana hina barudat alaihi jilduhu sai yanzu fatar sa tai sanyi da azaba ake tadaddana masa sai da kabiya ɗan sannan fatar sa tai sanyi wallahi haka manzon Allah ya fa al'ana hina barudat alaihi jilduhu yanzu fatar sa tai sanyi na'am 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 yake ga maka matukar akwai wanda suka zo suka yi bayanin cewa suna bin sabashi kuma aka bincika aka ga da gaske ne wajibi ne a ba su haƙin su ai shine abin da na faɗa farko ko da dukiyar sa duka za ta ƙare abin da ya bari in dai na sani sai an biya masa idan ma ta ƙare kowaliyan sa yanzu kuma abin ya dawo kanku sai ai karo karo an bayyana sai ai karo karo ina wansa ina kaninsa ina ɗansa sai ku zo ku haɗa sai a je a biya dole ne ba wallahi haka za a yi sai a je a biya masa akwai hadisi wanda Abu Dawud ya fitar da shi daga Samurah bin Jundub annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshen ya gama sallar asubahi sai juyo sai kalli sahabbai ce akwai iyalan gidan wani a nan wajen sai kowa ya shiru annabi ya ƙara mai tawa akwai iyalan gidan wani a nan wajen kowa ya shiru a cikin masallacin nan saboda galibi idan annabi ya magana ba sa gaggawar ba shi amsa da wuri sai ɗaya daga cikin sahabbai sai nuna ɗaya daga cikin dangin shi mutumin da annabi yake tambaya a kansa cewa rasulullahi gawa ne marwacin hadisi ya ce sai ya taso daga cikin mutane yana jan tufafinsa a cikin tsoro da fargaba ya zo gama annabi sa sai manzo Allah tsira da aminci tsara tabbata a garshe ya ce me ya hana ka lokacin da ne tambaya tun daga farko baka bani amsa ya yi shiru sai annabi ya ce to dan ba wani abu bane dan uwanku ne da ya rasu yana can an kukume shi yana shan azaba sai an biya masa abin da yake cikin bashi ya ce idan kun so ku je ku fashe shi daga wuta in kuma kun so ku bashe je ta shan azaba haka annabi ya faɗa sai marwacin hadisi ya ce ina ma ka ga yadda suka tashi da gaggawa suka rinka karo karo sai da suka biya masa wannan bashin da yake kansa haka suka yi wannan ya tashi wani je ka sabo kaza wani haka ba su gushe ba sai da suka biya masa me abin da yake kansa to shi yasa babban abin da ya kamata idan dan uwan ka ya rasa da bashi gatin da zaka masa shine ka biya masa ba wani zancen da sauransu kuɗin sa ya ƙare da sauransu kai ma yanzu naka zai fito ka biya masa Allah barkar sarki ya samu dace saboda haka ƴan uwa biyan bashi ga mamaci idan ya rasu wannan wajibi ne shine abin da ya kamata a fara yi ma kafin a shiga cikin komai hadisi na gaba wa an husayn ibn wahwahin radiyallahu anhu kaji wani suna anna talha ibn zubair ibn azib radiyallahu anhu mariba yace hakika lalata dan zubair din azib yadda Allah ta tabbata a gare shi yayi rashin lafiya فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده سي انبي تيرا دا امتي تسار تبتا ا غريشي يزو دن يدوبا شي فقال سيتي اني لا ارى طلحه الا قد حدث فيه الموت يتي غسكيا طلحه بانا غني فاتي متوا تا كوسا كان مسا ينا دبدبرن دنيا علامن دا انا غني اتتر دا شي علامن مي متوا فاظنوني به سو داك كو سندني دا زاري يا رسول wa'ajjilu bihi kuma ku yi gaggawar hada shi da kimtsa shi don kai shi zuwa muku masa na ƙarshe fa innahu la yanbaghi li jifati muslimin saboda baya dacewa gaggawar musulmi an tuhbasa a tsare ta baina zahranai alihi a tsakankanin iyalansa ta kai wannan lokaci baya dacewa wannan hadisi rahu Abu Dawuda sai dai hadisi ne da yake a cikin isnadin sa akwai rauni bai inganta ba kamar yadda Albani ya da'afa shi a cikin littafin sa مشكات المسابيح حديثنا ما كانت ابايا da wasu sun wanda Albania kawo su da yawa a cikin akamal janais sun wadatar da mu wajen wajabcin biyan bashi ga mutumin da ya rasu akwai bashi a kansa shi sai batun wasiyar nan da ne satin da ya wuce yana da muhimmanci yanzu kai maybe ka lallaka ka je ka ci bashi a wajen wani babu wanda ya san daga kai sai shi ba haka bane daga kai sai shi
ana nan shi kuma wani abin ya sa ya tashi ya bar garin ko ya bar kasar ko ya rasu shi yanzu wannan rasuwar da ya yafe maka bashin ya yafa akan ka kenan wallahi nan akan ka babu wanda ya san da bashin akan ka sai kai yi kokari ka rubuta ka aje idan ka rasu a dauka a karanta a biya shi bashin sa amma wallahi duk yadda zamani ya tsayi duk yadda kake gani baya kusa da kai ko ya rasu ko ya baggari ko yayi wani wajen wallahi sai ka biya shi ran tashin kiyama matukar ba cewa ya yafe maka ba sai ka biya shi tare da babu kuɗi babu duk wani abin da kake tunani zaka biya shi dashi abin da ake amfani da shi kawai innamal hasanatu was sayiat lada da alhaki kawai su saboda ka kai kokari ka rubuta wasiya amma ba ka rubuta wasiya ba ka samu wani amintaccen ka rinka gaya masa irin waɗannan abubuwa wani kai nabi na bashi ko mahaifiyarka ko mahaifinka ko wanda kusa da kai inda da ka rasu ko da ya zo kana da incin da aka ba da shaida akai ya gaya mun cewa dama wani yana bin sa bashin kaza shikenan sai a biya bashi alhamdulillah sai a fita daga sai a wuce amma mu daina barin rudin shaidan yana rudan mu saboda gani muke kamar rayuwar nan zamu dawo mu a cikin ta ba za a mutu haka ake gani kowa ya da mutuwa a cikin mu amma bana kawo mutuwa gobe ko jibi in dai lafiya ta kala in ga mutuwa dan fara tanin to ga nan ga nan to an dan taba shi ne wallahi kuwa da zarar mutum kansa ya dan fara ciwo ya dan fara jin numfashin sa ya dan fara sama sai ga ya dan fara kira mutane zai musu siya da Allah wani a yafe mana da sauransu amma yadda muke dan lafiya kalau da Allah wake kawo kansa mutuwa a cikin mana wake kawo gobe zai mutu babu to Allah madaukakin sarki shi kuma ya riga ya tsara komai gobe za mu mutu jibi ne gata ne Allah madaukakin sarki ya riga ya tsara kai baka sani ba ni ban sani ba to kawai abin da ake bukata kai tanaji shikenan kai tanaji Allah ya sa mu dace babul mau'izati inda al-qabri babin da zai bayani game da wa'azi a kabari idan an je banda mamaci lokacin da ake haka kabari babu laifi ɗaya daga cikin mahalatta kai gabar wanda ya san yana da ilimin da zai yi sannan kuma yana da uslubin da zai yi ba ilimi kadai ba kana da uslubin da za ka yi wa'azin to babu laifi sai a tashi a yi wa mutane wa'azi a wajen za mu je yadda abin yake insha Allah ta'ala an aliyyi na radiyallahu anhu qala an karɓo daga sayyidina aliyu yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace kunna fi janazatin fi baqi'il gharqat mun kasance a wajen wata janaza a makabartar baqi'ul gharqat fa atana rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yazo mana fa qa'ada ya zauna wa qa'adana hawlahu muka zauna a kewaye da shi muka zagaye shi wa ma'ahu mikhsaratun a hannunsa akwai dan sanda ko dan kara shine mikhsaratun ay udun kenan fa nakasa sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya sunkuyar da kansa kasa yana zaune ne sai sunkuyar da kansa kasa waja ala yankutu bi mikhsaratihi sai ya rinka karta ko yana goga wannan karan da yake hannunsa a kasa kamar irin mutum yana cikin damuwa haka zaga idan akwai abu annabi yana dan karta shi a kasa yana dan wasa da shi haka ina fata an fahimta to haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ya sa wannan dan karan da yake hannun sai yana dan goga shi a kasa yana dan karta shi thumma qala sannan sai ya dago yace da sahabbai ma minkum min ahadin babu wanda daga cikin ku illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nari wa maq'aduhu min aljannati babu wanda daga cikin ku face an riga an rubuta mazauninsa ko dai a cikin aljanna ko mazauninsa a cikin wuta an fahimta ma'ana Allah subhanahu wataala yanzu gaba ɗayan mu nan ya riga ya zartar tun kamin halicci duniya da shekara 50,000 Allah ya riga ya zartar da cewa wani dan aljanna ne wani dan wuta ne yanzu kowa daga cikin zaman da yake kenan kawai Allah shi ya riga ya zartar da kanya haka me zakai dan aljanna ne kai me zai dan wuta ne shi Allah madaukakin sarki ya riga zartar da haka ya rubuta babu abin da zai canza manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ga sabon sa haka qalu fa qalu ya rasulullah sai sabai suka ce ya manzon Allah afala nattakilu ala kitabina to me zai hana mu dogara akan littafin akan kaddaran mu mu daina aiki gaba daya tunda yazo Allah madaukakin sarki ya san ni dan kaza ne wane dan kaza ne a'a to mu daina sallah mu daina azumi mu daina zakka mu daina duk wani aikin ibada kawai mutum ya zauna in ka mutu inda Allah ya kaddara zaka shiga dama ba zaka shiga ba an fahimta to shine tambayar da suke wasa suke manzon Allah ya rasulullah mu daina aiki mana mu dogara akan wannan littafin namu da Allah ya barka sarki ya riga ya zarta zamu shiga dan aljanna ko dan wuta fa qala sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace i'malu ku yi aiki ku ci gaba da sallah ku ci gaba da azumi ku ci gaba da zakka a ci gaba da gaskiya da amana da sadu zumunci da sauransu duk wani aikin alkhairi a ci gaba fa kullum miyassarun lima khuliqa lahu kowanne ɗaya daga cikin ku abin yassarewa ne lima khuliqa lahu ga abin da aka halicce shi domin sa kowanne ɗaya daga cikin ku Allah madaukakin sarki zai yassare masa zai saukake masa abin da aka halicce shi domin shi wasu an halicce su don su shiga aljanna sai kaga duk aikin ɗan aljanna baya musu wahala an fahimta ai ko yanzu wani zaka ga sallah a cikin jam'i ba ta masa wahala in ma bai zo yi sallah a cikin jam'i ba sai ga yana cikin damuwa wani kullun idan bai dauki alqur'ani ya karanta ba zai ji ransa a bace idan yayi ƙarya baya jin daɗi idan bai sada zumunci ba idan bai kaza ba duk wani aikin alkhairi sai ga daɗi yake masa ya tashi ya zo makaranta ya karatu ya dau ilimi daɗi yake masa ba haka bane amma wani shi kuma sai ga aikin alkhairi shi kuma wahala yake masa nauyi yake masa duk wani aikin shari yanzu wanda da zai wuce yanzu ana ta karatun sai ce kaga wasu ɗan wahala wallahi kuwa saboda me shi wannan nauyi ne a kansa yanzu ka ya karanta alqur'ani ya saurara alqur'ani ma wannan nauyi ne bare saurara bare kuma ya karanta shi a kansa amma idan kida ne sai awa 12 yana jin kida kowanne irin kida da waƙar turawa da ta hausa da ya haddace ta zina ba ta masa wahala caca ba ta masa wahala shaye-shaye baya masa wahala raina mutane komai da kuma baya masa wahala kuma yana jin daɗi a ransa yana gani abu ne mai sauki ɗan uwa ba haka bane kowa sai kaga yadda Allah ya halicce shi haka yake tafiya shine a wata ruwaya sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi karanta musu fa amma man a'ata wattaqa wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra amma man bakhila wastagna wa kadzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra kaga can Allah ya ce fasan yassiruhu lil da sanne zamu saukake masa saukakkiyar hanya da za ta kashi zuwa ga aljanna fasan yassiruhu lil usra da sanne zamu saukake masa hanya mai kunci da za ta kashi zuwa ina zuwa ga wuta Allah kare mu haka al'amarin yake Allah madaukakin sarki ya riga ya kaddara kuma ya rubuta shi zartarwa kawai yake dan aljanna Allah madaukakin sarki ya riga ya zartar da su ƴan wuta Allah madaukakin sarki ya riga ya zartar da su to kai ina kake baka sani ba wannan shine abin da ake nufi a irada ce shari'iyya da irada kauniya ina fata an fahimta abinda Allah madaukakin sarki ya riga ya nufata zai faru wanda yake na shari'a da kuma abinda Allah madaukakin sarki ya riga ya nufata zai faru a nazartawarsa na shari'a shine abin da aka ce kai yanzu kai baka san kuma ka bautace ko aljanna baka sani ba to amma dai abin da ka sani shine Allah ya ce kai gaskiya kai amana kai sallah kai azumi kai kaza haka ne kada kai kaza kada kai kaza kada kai kaza to abin da ake so shine ka ama kamar amalanci Allah madaukakin sarki akan abin da ya ce kai amma wacin irada kauniya fa dan wuta ne wani ko dan aljanna ai baka san dan wuta ne kai ko dan aljanna ba ruwanka da shi ina fata an fahimta yawa saboda haka babban abin da mutum ya kamata kullun ya rinka kallo shine Allah madaukakin sarki ya ce nayi abu kaza kawai nayi shikenan Allah ya ce kada nayi kaza shikenan kada nayi amma abin da Allah madaukakin sarki kuma niyyar zartawa shine zai fara a ƙarshe Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon kyakkyawan ƙarshe yasa kuma iradar mu tana da kyau wa zakara tamamal hadisi sai ambata hadisin zuwa ƙarshen sa muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka rawaito to yawa wannan hadisi yana karantar da mu halaccin yin wa'azi a cikin makabarta amma kamar yadda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yake cewa shi wannan wa'azi ya kamata a kiyaye ladabansa. Abu na farko, ba wa'azi ne da zaka je kana mutane kamar mai hudu ba a kan mambari. An fahimta? Ka san hudu ba yana yin ta me ake so? Akwai abin da ake cewa suke cewa nabirati saut. In ana hudu ba shine zaka ga mutun yayi saman ne ya kasa. Ka annahu min dhurul jaysh. Kai ka ce yana zabarar da abin nan rundunar yaki ne. To ba irin wannan ake bukata ba. Ba irin abin da ake so a yi shi da lafaza ta tausa. Idan ta kama ma mutun zai iya kai shi a zauni, dan manzon Allah tsira da amince tsira tabbata a gare shi kamar yadda ku jana zaune yi shi. Hakan hadisi Abdurrahman bin Samura shi ma ya wanda makaranta a cikin akamul janaiz dogon hadisin shi ma kun ga annabi tsira da amince tsira tabbata a gare shi yayi wa'azi a cikin makabarta kuma a zaune yi shi. Sannan yayi wa'azin ne kafin a sa mutun a cikin kabarin. Lokacin da aka tsaya aka yi cirko-cirko ɗin ana ta haƙa, to masu aiki suna aikin su, kai kuma kana gefe, in zaka iya sai ka dan ja hankalin mutane kai sallama ka fara wa'azi. Abinda ake so shine kai mutane wa'azi akan lahira, akan mutuwa, akan aljanna ko akan wuta. Abinda ake bukata kenan. Ina fata an fahimta. Ka sawa mutum ya ji kwaɗayin aljanna a cikin zuciyarsa don ya aiki nagari. Ka sawa mutum tsoro da firgici da razanin wuta a cikin zuciyarsa don ya bi abin da yake na rashin daidai. Kai masa misali da mutumin da ya rasu ga inda za a sa shi. Wannan shine abin da ake bukata. Sannan ana bukata lafuza da cikin hikima da taushi don a ribaci zukatan mutanen da ake kaiwa sakon su fahimci abin da ake so a ce musu. To wannan shine abin da Sheikh Muhammad Salih bin Uthaymeen yake cewa ya kamata a kiyaye wannan lafuza. Kada mutum ya zo yana wa'azi kaga mutum yana zabara kamar wanda yake zabarar da mutanen da za su je yaki. Wannan ba daidai bane. Wa'azi a cikin makabarta ya sha banban da wa'azin da ake a kan mambari ko abin da ya kamata haka. Allah subhanahu wataala ya samu dace. A ne ya kamata mu dakata insha Allah ta'ala sai kuma sati mai zuwa idan Allah maɗaukar sarki ya kai mu. Na'am. Wa'azin makabarta a babu buƙatar tsawaitawa. Ya ce ne ana buƙatar tsawaitawa ko kuma gajartawa. Ki babu buƙatar tsawaitawa tunda abu ne da gwargwadon lokacin da ya bayu na wannan a gama abin a san mamaci a cikin kabarinsa shikenan gwargwadon abin da ka samu kenan. Dan idan an gama a sanya mamaci a cikin kabari kuma a lokacin bamu da zancen wa'azi, abinda aka ce shine sai a yi mai sai kowa ya addu'a kuma ya kama gabansa, shikenan abin da ake bukata. Amma ana yi ne lokacin da ake haƙa rami kafin a sashi a ciki, a lokacin ya kamata amfani da damar a yi wannan abin da ya kamata. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Na'am. Na'am. Wannan bayanin da ake akwai rikici a cikinsa. Ya ce yanzu mutum ne misali idan an yi bayani cewa idan mutum ya rasa akwai bashi a kansa, Allah zai masa azaba a cikin kabarinsa. To shi wannan tun yana da ransa lokacin da bashi da lafiya yayi kokarin ya saida wasu daga cikin kadarorinsa ya biya bashi. Sai iyalansa suka ce a wannan ai zafin ciwo ne, ba zai siyar ba, mugunta zai musu. Ba zai siyar ba, suka hana shi. Ya iya kokarin sai saida wani abu da yake nashi ne ya biya bashin amma sun hana shi. To shi ne ke tambaya wai idan ya rasa a hakan bai biya ba, shi ma zai amsa irin azabar da suka waɗancan? Wallahu a'lam. Alaikum salam wa rahmatullahi. Na'am. So sai ma mai zai hana? Wannan ka zo da magana mai kyau. Dan wani ya taɓa samu na ya ce wai idan mutum ya rasu wai babu dama ka ce ka yafe masa. Idan mutum kana bin sa bashi, kai ne kake bin sa bashi sai ya rasu, wai kai da kake bin bashin wai baya taɓa yiwuwa ka ce ka yafe masa ko ka yafe bai yafe ba. In ji waye? Haƙƙin waye? Ba naka ba ne? Sai ka yafe shi kenan. Idan ka rubuwa shi ka za ka iya ce mutum idan na mutu ka yafe shi kenan. Eh ka faɗa haka ma inda ya yarda shi kenan ba matsala. Ba matsala. Na'am, na ƙarshe. Na'am. 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 Kamar haya kenan. Eh.
wannan bashi wannan kai fadin mun ba wannan ne to sai ni ga mun yi shi wannan jama sun ga dije ne
su
su su sai da ba to ko to wannan din zaman ne ta ba kun wata magana ne kawo wata ba to shi ne kuma wannan
da wannan abu ne mai sauki ai ka san yanzu lokacin muke na zamanin wayewa da sauransu da wahala kawai ni da kai zan baka hayar mai zan baka hayar gidan mai kawai in zo in dauki gidan mai in baka haya ka dauki kudi ka bani babu wani rubutu a kasa ai da wahala gidan mai ya fi karfin ame wannan saboda haka dole ne zaka samu lokaci ma da lauyoyi a ciki akwai rubuce rubuce da ake da sauransu abu ne da yake mai sauki da an dauko takardar nan an bayyana shi kenan idan ma su iyalan sun iya daga kotuna da an je kotu ta raba rigima da ta karba takardu ta tabbatar na gaskiya ne shikenan mai gidan mai ame mai da gidan masa su kuma su hakuri ba na mahaifinsu bane amma wannan zai wahala yanzu kaga irin an yi irin wannan abin da ka haka offhand a ce kawai mutum gidan mai ne nawa kawai in dauka an baka haya ka bani kudi da wahala gaskiya Allah ya samu dace Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin annaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ولا حول ولا قوه الا بالله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته